kwanan nan dai wata cibiya mai nazari akan tattalin arziki na duniya da ake kira World Economic da ke da headquarter a birnin London ta yi bayanin cewa Najeriya ta fita daga kangin matsin tattalin arziki da take fama da shi a 'yan shekarun nan. A rahoton da wannan cibiya da ke da headquarter a birnin London ta fitar dai ta ce an samu karuwar saye da sayarwa a hada-hadar kasuwanci ta Najeriya sama ma dai a watan Maris da ya gabata, inda hada-hadar ya kai na kashi 53.5 cikin 100 da ke zama mafi girma a 'yan shekarun nan, alamun da ke nuna cewa farashin kayayyakin yau da kullum da na masarufi sun sauko. To ko me ake nufi da matsalar tattalin arziki da ake kira recession a turance? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Isa Imam, malami a sashen koyar da nazarin tattalin arziki a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke Minna.
Wato mun ga ana magana recession ta wani hali ne da sun samu mutane a ciki ko kuma tattalin arziki wanda akwai kunci kamar tashin farashi da kuma rashin aikin yi da kuma za a ga cewa yawanci manoma da kuma masana'antu abubuwan da suke yi za a ga cewa duk production da suke samu ya san sauka ƙasa. To shi ne ake nufi da recession.
To sai dai kuma duk da wannan rahoto da wannan cibiya da ke da sharkwata a birnin London ta fitar, 'yan Najeriya suna cewa har yanzu ba su gani a ƙasa ba, kamar da wannan mata mai suna Judith ta shaida mini.
Even up to pure water it has not even come down. I am begging Buhari, please, he can do something to the economy so that everything will come down.
Tace kayayyaki sun yi tsada, hatta fiye watan nan tun da ya tashi bai sauko ba. Muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da yi wani abu wajen ganin kayayyakin masarufi sun sauko. Abin da ya sa na tambayi wani dan kasuwa mai suna Abdullahi Mani ko ina dalilin da ya sa kayayyakin masarufin ba su sauko ba duk da cewa farashin dala ya kare.
To in yana da cewa dala ya sauko, amma gaskiya a bangaren kayan masarufi farashin bai canza ba har yanzu, sai ma ƙara hawa waɗansu kayayyakin da suke yi wanda ya kamata a ce an ce dala ce take sa abubuwan suke hawa sama, ga shi dala na saukowa amma kuma farashin har yanzu ya ƙi sauka.
Amma na ɗora lefa a kan ku 'yan kasuwa.
Mu ba da gare mu ne ba, saboda mu ƙana 'yan kasuwa ne. Abin da muke so a kasuwa shi muke zuwa mu lissafa kafin mu sayar. Saboda haka kamata ya ce farashin daga sanyi ya canza, yanda mu in mun so da sauki za mu zo mu sayar da sauki, amma har yanzu farashin ma ƙara hawa yake. Mara dala ce ya rabu.
To ko me masana'a tattalin arziki za su ce game da ci gaba da hawa farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin na Najeriya? Duk da ikirarin da ake yi cewa tattalin arzikin Najeriya ya farfado, ga dai Dr. Isa Imam.
Wani abubuwan da aka ce sun ne sukan kawo recession din sun suna nan har yanzu ko dai ba su nan. Ta duba har yanzu dai Nigeria da an sha fita recession, amma ka ga cewa har yanzu farashin kaya suna nan inda suke ba su sauka ba. Wani biyu kuɗaɗen da aka samu da kuma ake sa abubuwa da har yanzu kuɗi bai karuwa, ko dai kin ka duba cewa yawancin Nigeria inda ake samun kuɗi ta wurin aiki ne mutane masu aiki, amma aiki a gwamnati, amma ka duba har yanzu ba su samu an kara albashi ba, domin wani albashi shi ne zai samu da su samu dama suna sai abubuwa su masana'antu kuma samu kuma suna producing ana sayarwa da kuma ana samun aiki.
To sai da kuma a inda 'yan Najeriya ke ci gaba da kukan babu, wa kwanan nan shugaba Muhammadu Buhari ta nan kakakinsa Malam Garba Shehu ya kira ga 'yan Najeriya da ci gaba da haƙuri, domin kuwa gwamnatinsa na iya iyawa domin ganin an kawo ƙarshen tsadar rayuwa a Najeriya. Babban jami'in Amurka daga Lagos.